sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 22 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa jamhuriyar Nijar mazauna garin Barwa ɗaya daga cikin garuruwan jihar Jifa 22 da hukumar ƙasar suka mayar da su garuruwansu na asali bayan shekaru 6 suna zaman gudun hijira a birnin Jifa don koka kan matsalolin da suke fuskanta. Amma kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ƴamace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Savio Donetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. Maharan kuma suna matsalamba sosai akan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi wajen korar sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai ne da kullun cewa faɗan da aka gabza a Severodonetsk yayi zafi, inda Rasha ta kai harharar ta sama da kuma dulgudan wuta kan maɓoyar Ukraine. Sojojin Rasha suna iko da kusan kashi 95 cikin 100 na yankin Luhansk, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP, kuma sojojin Ukraine suna rike da masana'antar sinadarai ta Azot a Severodonetsk. A daidai lokacin da 'yan jarida ke ci gaba da fuskantar cin zarafi, ƙasar Ghana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi cin zarafin 'yan jarida a duniya, sai dai gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukan matakan magance wannan lamari. Ga ƙarin bayani daga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim.
Kasar Ghana dai na daga cikin kafashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu, wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari, duk da cewa kasar na kan tafarkin demokradiyya da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana Dr. Kojo Opo Nkrumah ya buƙaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. Ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a Ghana. Ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin Ho da ke yankin Volta a nan Ghana a wani taron horar da alkalai kan bukatar kare 'yancin faɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida. 'Yan jarida a Ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu. Idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokradiyyar ƙasarmu, to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musgunawa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba, a faɗar ministan yada labarai Mr. Kojo Opo Nkrumah.
A gaida Hawa Abdulkarim. Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunƙuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan ƙawancensa na masu tsakatsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki. Ghana, wadda aka yi a fadar shugaban ƙasa, na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yin murabus a jiya Talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da ta yin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Ƙawancen tare da Macron ya samu kujeru 245 a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata, inda ya gaza samar da kujeru 44 don samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, wato majalisar dokokin Faransa. Gamayyar jam'iyyar NUPS mai sassaucin ra'ayi ta lashe kujeru 131, inda ta zama babbar jam'iyyar adawa. Jam'iyyar adawa ta National Rally ta samu kujeru 89 a majalisar mai wakilai 577, ta samu ƙarin kujeru 8 akan wanda ta samu a zaben baya. Macron ya gudanar da taruka daban-daban tare da 'yan adawa, ciki har da shugaban jam'iyyar Republicans Christian Jacob da shugaban jam'iyyar Socialist Olivier Faure da shugabar masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen.
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, zamu fara kawo muku rahoton mu na farko. A jamhuriyar Niger, mazauna garin Barwa, ɗaya daga cikin garuruwan jihar Jifa 22, da hukumomin kasar suka mayar da su a garuruwan su na asali bayan shekaru 6 suna zaman gudun hijira a birnin Jifa sakamakon hare-haren ƴan Boko Haram. Sun gudanar da bikin cika shekara ɗaya da komawar su, to sai dai sun koka da wasu matsaloli da suke fuskanta, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Abubakar Isa daga Jifa.
A dai tsakiyar shekara 2021 ne hukumomin Niger suka kaddamar da wani tsari na mayar da ƴan gudun hijirar jihar Jifa a garuruwan su na asali, bayan da sun lura da zaman lafiya ya fara dawowa a garuruwa daban-daban na jihar Jifa da rikicin Boko Haram ya shafa. Garin Barwa na ɗaya daga cikin garuruwan jihar Jifa 22 da aka fara mayar da mazaunansa a garuruwan su na asali shekara ɗaya ke. Game da haka ne, mazauna garin na Barwa suka shirya bikin cikon shekara ɗaya din da dawowar su, wadanda suka yi amfani da wannan damar wajen isar da wasu koke-koken su zuwa ga hukumomin jiha a wata sanarwa da suka fitar. Ga dai fasarar sanarwar daga bakin Arimushe, ɗaya daga cikin mazaunan garin na Barwa.
Gwamnati yanda ya dauko niyya da kare rayuwar mutane da cikin kasamu, muka ce wannan abun ya kara karfafa mishi gwiwa a ci gaba da shi har akai inda ake samu biyan bukata. Wanda suka gama muna sojojinmu wanda yake cikin zone Kinlak Chad, muka ce musu a kara karfafa a samu inda za su iya su zauna a cikin ko a cikin teku abin nan lakin su zauna inda za su kama ma mutane su yi musu aiki yanda ake bukata. Muka ce musu su kara bamu kwarin gwiwa dangance da sauran mutanen garukan da sauran masu su koma garin su samu yanda muka samu.
Mazaunan garin na Barwa mai nisan tazarar kilometer 110 daga birnin Jifa sun dogara ne da aikin noma da kuma kamun kifi a tafkin Chadi. To dai shekara ɗaya da dawowar su ba su samu damar da gudanar da waɗannan ayyukan ba, al'amarin da tilastawa akasarin su zaman kashe wando. Bulama Alhaji Manga shine mai garin Barwa.
Mu dama burinmu mu shiga cikin ruwan Chadi mu yi noma, yaranmu su kama kifi a yi kiwo shi ne bukatanmu, amma ba mu samu zuwa cikin Lake Chad ba. Mutanenmu ba abin da suna yi, ba aikin da suna yi. Babban matsala ba mu shiga cikin ruwan Chadi, wannan babban matsala kenan, shi ne abin da kuma babban matsala.
Su ma dai matan garin na Barwa sun bayyana halin da suke ciki bayan shekara ɗaya da dawowar su. Binta Ari na ɗaya daga cikin matan.
Bangaren tsaro, alhamdulillahi mun samu tsaro, iyakan tsaro. Amma abin da yake damu yanzu matsalan aiki yi da mu mata, yanzu ba mu da sana'a ko kana, kawai muna cikin gari da muna zaune a banza. Yanzu abin da muke so dai ai mana a ba mu abin da za mu yi sana'a da hannunmu. Akwai wanda suka sani sana'ar hannu, kuma akwai wanda suka sani sana'ar dimki, duka akwai dai sana'ar da suka sani, amma ba ta hanyar da za mu yi sana'ar ne.
To kowanne irin matakai ne hukumomin jihar Jifa za su dauka domin shafewa mazaunan garin na Barwa hawaye? Laula Hassan Kacalla shine magajin garin Boso.
To gwamnati, wannan shugaban kasa tun da ya zo na farko kuma ya bada hadin kai kuma ya bada karhi, shi yasa ne yanzu muna ma sojoji godiya yanda suke bada hadin kai su yi komai tare. Kuma komai dai zancen yarda ne, akwai yarda sosai tsakanin jama'a da sojoji duka. Alhamdulillah ga suna ana ana sasare yace gashi nan abubuwa yana ci gaba dai, har ma muna samani insha Allah mutane za su koma za su yi noma su cikin lafiya dangane da kokarin da gwamnati yake yi.
A yanzu haka dai akwai mazaunan garuruwan da dama na jihar Jifa da ke ci gaba da zaman gudun hijira a birnin Jifa. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jifa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar Isa, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban kasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an nada wakilan zabe na bogi a jihohin da ya sha kai a hannun dan jam'iyyar Democrat Joe Biden, a zaben shekarar 2020 don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauye jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar ƙuri'un, kakakin majalisar wakilai na jihar Arizona na jam'iyyar Republican Rusty Bowers ya shaida wa kwamitin majalisar dake binciken tarzoma da aka yi a babban zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar ta gabata, cewa Trump ya roƙe shi ta wayar tarho sau biyu da ya yi watsi da nasarar da Biden ya samu a jihar ta yamma, amma ya ƙi amincewa. Bowers ya ce shi da kansa ya zaɓi Trump a zaɓen, amma ya faɗa masa lokacin da yake tattaunawa da shi cewa ba zan yi masa wani abu da ya saba doka ba ta hanyar naɗa wakilan bogi bayan cewa Biden ne ya lashe jihar da ƙuri'u sama da 10,000. Bowers ya ce wani lauyan Trump tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi ikirarin cewa bakin haure 2,000 ne suka kada ƙuri'a ba bisa ka'ida ba a Arizona a shekarar 2020 tare da matattu 5,000 zuwa 6,000. Lokacin da Bowers ya buƙaci hujja, Trump cewa ya yi ba shi abin da yake buƙata Rudy. Daga ƙarshe Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da 100 a cikin watanni ukun farko na shekarar nan ta 2022. Lamarin da ke ci gaba da tabarewa a cewar wani rahoto da aka gabatar wa Sakatare Janis na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Talata. Da take jawabi gaban Kwamitin Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, mataimakin jami'a kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Nada Al-Nashib ta gabatar wa Guterres rahoton abubuwan da ke faruwa a Iran, inda ta ayyana cewa ana samun ƙaruwar kashe-kashe a ƙasar yayin da aka kashe mutane 260 a shekarar 2020, an kashe akalla mutane 310 a shekarar 2021 ciki har da mata akalla 14, inji ta. Ta kuma ƙara da cewa a bana an ci gaba da yin hakan. Tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 20 ga watan Maris, ta ce akalla mutane 150 ne aka kashe, yawancinsu 'yan tsiraru ne a ƙasar. Rahoton da aka haɗa wa Guterres ya yi nuni da matuƙar damuwa da ƙaruwa aiwatar da hukuncin kisa kan ƙananan laifuka game da laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi, inji Nashir.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun fara tattaunawa da Hajiya Hassana Saminu Turaki wacce ta nemi tsayawa takarar yar majalisar tarayya a mazabar Kazauri a jihar Jigawa da Hajiya Maryam Umar Kofar mata wacce ta nemi tsayawa takarar yar majalisar tarayya karkashin karamar hukumar birni ta Kano a game da dalilan da suka janyo rashin nasarar mata a zaben fitta gani wanda ya gabata a jihohi inda Hajiya Maryam Kofar mata take cewa
magana ita ce dai a baki ake fadarta amma a aikace babu ita gaskiya musamman ma a ce harkar zabubbuka idan kika duba din Najeriya gabaki daya idan aka kasa matan da suka samu dama a wannan shallake matakin jam'iyya ina tabbatar miki da kyar zaki samu kashi uku masu yin nasara
to a yau zamu tashi da bayanan Hajiya Hassana Saminu Turaki wacce a makon da ya gabata nayi tuntuban harshen gabatar da ita da Hajiya Hassana Tukur ai sauraro lafiya to Hajiya Hassana kina ganin rashin sanya hannu akan dokar da yake gaban majalisa akan mata yayi tasiri akan wannan zabe
arai kuwa na din ban ce 100 ba 70% yayi ita mace ita ce uwa ita ce ni kasan ma gaba daya da sun sa hannu su ma da tafiyar abubuwan nasu da yayi daidai
Hajiya Maryam me kike gani ya kamata gwamnati ta yi domin tabbatar da mata sun samu dama
tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take bawa mata a gwamnati fiye da yadda take bayarwa misali idan kika duba a ce ministoci sun kai guda 30 to ya kamata a ce akalla a samu 10 daga ciki mata ne tunda ba a iya ba su dama su shiga zabubbuka su kai kagacin da za su zama sun samu madaba iko a bangaren zabe to maimakon kwata din da ake fada 35% din to ta dara ma idan abu 30 ne a ware 10 a ce mata ne 20 din kuma ya zama maza tunda a wancan gabar ba za a ba su dama ba to ya zama an ba su dama
na dawo gare ki Hajiya Hassana kina ganin za a kai ga cimma wannan manufa na samun mata a madafin iko
gaskiya bana wannan tunanin domin ai kin ga shugaban kasa shine uban kasa gaba daya to kuma ita macen ita ce uwar mu gaba daya mata misali iya yanda duk za ta kare mana yancin mu ta yi ta fito kamar namiji ma ta yi da a ce yanda ta boro din nan an ba ta hadin kai za a cimma buri mu yanzu yanda suke dan nuna mana cewa tunda in ka fito kai participating fully akan siyasar daga baya za su kira mu su ba mu dan wani matsayi to kuma sauran matsayoyin yaushe yaushe za a ce naga a Afirka har da shugabar kasa mace sanne a US akwai mace 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 shugaban kasa to mu yanzu za su ba mu wani yanci kullun zance ake
Hajiya Maryam wasu suna korafin rashin tallafin mata da suka haye manyan kujeru menene ra'ayinki
alhamdulillah kowace tana bakin iyawata kawai dai naso a ce su ringa koma bayan suna duba cewar kujerun da suke kai ya kamata a ce dukkanin abubuwan da suke su zama tuciya suna wakiltar mata ne a dukkanin kujerun kuma dukkanin wani abubuwa da za su nada wanda yake ta hannun su wanda suna da dama da iko ya kasance cewa kashi 90% a ce mata suke sawa ta haka ne zai sa matan mu ƙara yawa daga cikin kujerun da ake da bukata idan ni ina mace minister na dauko PA na nasa namiji na dauko SA na nasa namiji na dauki adviser na nasa namiji na dauki legal adviser na dukkanin wayannan mukaman da suke kusa da ni ina ya mace na dauki maza kin ga ban taimaki mata a bangare na ba ya kamata a ce duk wayanda za su zo kusa da ni mata ne ta haka ne zai sa matan su sake samu mun yi yawa sannan kuma a ƙara mana karfin gwiwa da zamu kai gaci nan gaba a ce an samu mata sun shiga gwamnati da kuma harkoki na siyasa fiye da yadda muke yi a wannan gar.
Hajiya Hassana
ya danganta da environment din da matan suke. Wata IB experience din da ka samu shi zaka adar. Akwai mata da in sun kai mowar da za su yi tausayawa na ƙasa su jawo su a jikin su. Ba sa yi. Duk sanda daukaka ta zo a ɗabi'ar dan adam. Duk sanda ya zo ya ganshi da wata ɗaukaka ko ta wani ɗaya ce sai wanda ya jajirce yake zama da cikin nutsuwarsa na kan shafadar haka bana yadda da addinin mutum bana yadda da kyautatawarsa sai na ga yana da wadata ya tsaya tsaf to wasu matan abin da yake kawo su kyamace mu in ka kai wani babban matsayi na ƙasa da wadata da talauci da jarabawa ubangiji ce in Allah ya baka ya baka ni ya ga ya zaka tafiyar da rayuwa idan ma ya hana ka ha ilau ya zaka tafiyar da rayuwa wata yar uwarta ce ma me bi tare suka yi wasan kasa tare suka tashi ko kuma tare suka yi secondary school amma daga karshe ita Allah ya kaita wani matsayi ita kuma wannan kowa da ajin da Allah yake ajiye shi to sai ki amfani da wannan dama sai ta ga kamar ita ai ko karfin ta ne ya bata ko ilimin ta ne ya bata inda muna jan matan namu marasa karfi a jikin mu ba mu kyamace su ba to ranar da za su goya mana bayan ba wai ina blaming wasu mata duka haka suke ba a'a akwai wanda su suna yi ma a boye ba a sani ba amma akwai matan ba da suke da wannan raunin ko kin shiga gidan wani mai karfi ko kuma kece Allah ya ba mu karfin in baka ja mutun lokacin da ya kamata ka jawo shi ba to akwai ranar da yana da amfani Allah bai taba halittarsa haka kawai so akwai kuskure
har yanzu gare ki Hajjiya Maryam an samu mace guda da ta yi nasarar kasancewa yar takarar jam'iyyarta wasu kalubale kike hange za ta fuskanta
na jin arewa ne kawai a wannan karan akai dace akai sa'a su ma kuma na tabbatar ba su farga ba da lokacin mazan sun farga cewar macen za ta iya tasiri na tabbatar da cewa duk wani hanya za a iya bi a dakili a tabbatar da cewa ba ta kai ga nasara ba da Allah za ta yi duba da cewa jihar Adamawa jiha ne da take kunshe da mutane kala-kala da al'adu iri-iri kuma ina tabbatar da cewa Aisha Binani tana da ƙarfi kuma mace ce mai tausayi mai kokarin kyautatawa al'umma ina tabbatar da wannan shi ba ta dama ta kasance a matsayin da take so na tabbatar da cewa in Allah ya yarda yadda ta samu nasara a karon farko za ta iya samu a karo na biyu duk da dai na san tana da kalubale musamman ganin yadda shi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya kasance shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP kuma na san cewa tun a baya dukkanin jam'iyyar da Atiku yake kusan ita take kafa gwamnatin jiha a Adamawa amma wannan ba zai hana ba Allah yana nan kuma na san al'ummar da suka zabe ta suna nan za su ba ta gudunmuwa kuma mu ma da muke gefe za mu ba ta dan ni kaina ina tabbatar miki da cewa in dai ba wani dalili ba kaina zan je jihar Adamawa domin ganin na kare mata ƙuri'arta da za ta iya samu danganin an samu canji da sauyi a Najeriya an samar da wani abu da ba a taba samun sa ba
Hajiya Hassana kina gani kudi ya taka rawa a zaben fitar gwanin da aka gabatar
eh to duka biyu gwamnati ai ita sa na can suka nada su su kuma wanda suka nada ai suna ma gwamnati biyayya ba wai ci aka jama'an gari ku zo ku zabi delegates ba a hukumanci aka zabe su na farko kaga za su yi wannan biyayya sannan sai aka dubi situation na kasa ba wai sha aka yi ba kasar mu na da arziki to amma saboda yanayi kuma ba a wayayen musu da kai ba dan ba yawanci ba wayayyin bane ban ce duka kudi ya taka rawa domin daga karshe ciniki aka ranka yi kuma kun gani wannan ya taya wannan kaza wannan ya taya wannan kaza wanda shine babban hadarin ni na ji kunya a ce a kasar waje in akwai wani da zai kai wannan abin da ya rinka faruwa ana nunawa an saiwa na kazawa ne ya bada kaza ni duk sanda dan kasa ta yi abin kunya ni ma kunya kama ni take ba wai iya kudin ba ai dariya ai komai muna kamar rage ma kanmu daraja a idan duniya gaskiya kudi yayi tasiri kashi 80 mu dawo baya kamar shiga cikin jama'ar muna wayan musu da kai ba sai lokacin zabe ba domin in an ce rana ɗaya zaka koya mutum ilimi wata wani kwakwalwar shi sai ka shekara bai dauka ba ko dai a ware wani programs da za a rinka yi ana tara mata ana wayan musu da kai su ma mazan ko so ɗaya a wata ne ko so biyu a wata ne ita local government chairman su shigo ciki in dan Allah ake mulki gwamna ya ba su dama yana gudun na sama
to mi suraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ƴamace a yau sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana ararai yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Da Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zaufana shirin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da turoto mana cewa gare a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sojoji da masu dauke da bindigogi suna ta asabu a tsakanin su kasancewar yan awaren sun ce ba za su bari buri hau ba sai dai araba bangaren ingilishi da bangaren faransanci kasar Kamaru jaridar Le Jour kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka da kanin su kasancewar zabe yana nema ya karato a kasar Kamaru yanzu dai ana nema su hade kansu amma abin ya faskara jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta mana bayani cewa a halin yanzu dai ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana ci gaba da yayata irin abun da suke faruwa Musa Maluda Malashi anda yace cutar kwalara tana neman kawo matsala a kasar Jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka mutane sama da miliyan 500 ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na kasar Kamaru kamar yadda alƙalaman lissafi suka zana sai kuma jaridar na mesaje ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa tayi shugaba biya yana kokarin fita kasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da ya ga da shekaru 80 da yan kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru 40 a kan gadan mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Sport ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa tayi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da takurawa masu taka leda a kasar Kamaru cewa a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da Allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar Qatar ba tare da ɗan wasa na kasashen ƙetare ba zai iya yi da na cikin gida za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma kasar Jamhuriyar Chadi yanzu dai ana ganin cewar sauran jawran na Boko Haram sun karato ne cikin kasar Kamaru da kasar Chadi suna ta kashe al'umman da ba su gani ba musamman ƙauyawa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice
Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Sergio Donetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu maharan kuma suna matsalan ba sosai akan hanyar Donetsk Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake dan tattaunawa bayan kawancinsa na masu tsakatsakin ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben yan majalisar dokoki Gana wadda akai a fada shugaban kasa na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya Talata kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zabukan yan majalisa nan take Macron yayi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban kasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an nada wakilan zabe na boge a jihohin da ya sha kai a hannun dan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020 dan Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauye jimillar kuri'un duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar kuri'un
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau sai zuwa madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni Ahmad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC